الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن من بركة سادوا أولا يمتش نران الجمعة wanda shine 11 ga watan aljumada al-ukhra shekara ta 1446 bayan hijirar fiyayyen halitta daga garin makka zuwa garin madina wanda shi zo daidai da 13 ga watan 12 shekara ta 2024 miladiya mun hada wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna Muqaddimatul Akhdari talifin babban malami Abdulrahman Al-Akhdari Allah ya jiga sa da rahama ya ƙara sanya makwancin sa wannan shi zai kasance darasi na 22 a cikin littafin a wancan darasi na baya idan ba manta ba mun kwana ne a cikin faslun fil haidi fasalin da ke magana akan haila al'ada kuma bamu karasa shi ba lokaci yayin mana halin sa dole muka dakata muka alƙawarta cewa insha Allah idan Allah ya raya mu cikin masu lafiya a yau zamu dora daga inda muka tsaya to gashi ko Allah ya kawo mu cikin rayuwa masu lafiya muna godiya wa Allah bisa wannan ni'imomi tasa wadanda bada su iya lissafuwa ba Allah yadda kai mana ni'ima ka dado ka karo Shafi na 27 ne inda karatun yake. Shafi na 27. Mun je a can kusa da ƙarshe a wannan shafin inda idan da zamu dan bita karatun baya yayi mana magana ne akan abun da ya shafi shi kansa ma'anan haidu din cewa wani jini da yake fitowa daga gaban mace musamman macen da ake tsammanin ake sa ran za ta iya daukan ciki ta haihu bayan ya mana definition din me al'ada din sai ya zo ya raba mata zuwa gida uku dangane da abin da ya shafi al'ada yace akwai mubtada'a akwai mu'tada akwai hamil akwai da ta fara akwai da ta riga ta saba ba yau bane shiganta sannan kuma akwai wadda take mai ciki duka kowanne yayi mana bayanin irin abin da ya shafe su ko dai wanda ta fara ko da ta saba ko dai mai ciki din yau zamu tashi inda ya tambaya yace su'al tambaya hal yahillu lil haidi salatun wa ma shabaha shin ya halatta ga mai haila mai al'ada ta yi sallah da abubuwan da suke kama da sallah na sauran ibadu Jawab wajen bada amsa yace wala yahillu lil haidi salatu lallai ba shi halatta ko kadan ga mai haila mai al'ada ta yi sallah wala saumun haka nan ba shi halatta gare ta yi azumi wala tawafun haka nan bai halatta gare ta yi tawafi a dakin Ka'aba ba tunda nan ne kawai ake tawafi a duk duniya wala massu mushafin sannan bai halatta ba ta taba alqur'ani mai girma ta dauke shi ko ta taba jikinsa ko ta karanta shi wala dukhulu masjidin haka nan bai halatta ba gare ta ta shiga masallaci to waɗannan su ne abubuwa da malam ya lissafo waɗanda ba su halatta ga mace mai al'ada ta aikata su har sai ta samu tsarki jini ya dauke ta yi wanka to waɗannan ababe da malam ya ambato a babin fiqhu suna ke ce musu mawani'ul haid ma'ana abubuwan da suke hana a wata abubuwan da aka hana aka haramta mai al'ada yin su abubuwan da idan mace tana al'ada to dole ta dakata da yin su ba za ta yi ba to na farko idan muka dan koma ya ce as-salatu shine sallah ba za ta yi sallah ba was-sawm da kuma abin da ya shafi azumi to waɗannan ababe guda biyu kamar yadda muka sani suna ɗaya daga cikin rukunin musulunci sallah da azumi duka kowannen su yana da lamba a cikin waɗannan rukunan musulunci guda biyar din. Kamar dai shi sallah shine lamba na biyu, azumi kuma shine yake bai da shi a lamba ta uku, rukuni na biyu da kuma rukuni na uku. To saboda haka lokacin da mace take cikin wannan jini na al'ada, yahrumu alaiha salatu, lalle sallah yana haramta a gare ta. A lokacin idan ta yi sallah ma laifi ta yi wa Allah, sai an caje ta da zunubin ya aka yi ta yi sallah a lokacin. Fardan kana aw naflan, kuma wannan sallan sawa'un ya zama farilla ne ko nafila, ya shafa duka. Bada ta yi farilla ba, bada ta yi nafila ba, bada ta yi sallan gawa ba, bada ta yi sallan roƙon ruwa ba, duk wani sallah da ake yi mai sunan sallah ita babu ita a cikin sa, matukan dai tana cikin wannan wato yanayi na zuban jini na al'ada. Don haka hatta azumi shi din ma ya shiga ciki, bada ta yi azumi ba sawabin azumin nafila ko azumin farilla. Azumin farilla ma'ana idan ya zo a watan Ramadan ne. Azumin nafila kuma idan irin su Litinin da Alhamis, irin su ranar Arfa, irin su ranar Tasu'a da Ashura da dai makamantansu, duka in dai ya dace mace tana al'ada to babu ita babu yin wannan azumin, sai dai Allah ya ba ta ladan niyya. In ya zama azumin ba na farilla bane kuma da tana so ta yi amma jinin ya zama mata cikas, to Allah zai ba ta ladan niyyan kyakkyawan aiki da ta kudura a ranta. Don haka kenan da sallah da azumi, farillansu da nafilansu duka mace mai al'ada ba za ta yi ba. Yin waɗannan ibadu a wannan lokacin da jini yake zuwa mata, saba wa Allah ne subhanahu wa ta'ala. Sai dai a babin hukunci, ita mace mai al'ada ta qati sawma duna sala, idan ta tashi za ta biya bashin azumi amma banda bashin sallah. Don haka idan jini ya ƙare ya ɗauke ta yi wanka, idan a Ramadan ne wannan jinin ya zo mata, to sai ta lissafa kwanakin da jinin ya hana ta yin azumi, sai ta biya bashin su bayan wucewar Ramadan. Amma sallolin da ya zama jinin ya yana zuwa a lokacin kuma gashi ba ta yi waɗannan sallolin ba ko da kwana nawa ne, to Allah ta'ala ya ɗauke mata, ya yi mata yafiya, ba zai kama ta da laifin rashin yin sallah ba, ba za ta biya ba, shikenan Allah ya ɗauke mata, ya tafi haka kawai. Wannan shine yadda musulunci ya karantar. Saboda haka kun ga abun akwai hikima a cikin sa. Hikiman shine idan muka duba zamu ga tsawon shekara wata 12 nan, kwata-kwata azumi wanda yake na farilla akan mutum shine iya azumin watan Ramadan na wata guda kawai. Duk sauran watanni 11 ne dai mutum ya ga dama yi sallah, yayi azumi na nafila, Litinin ko Alhamis, ko dai ko wani azumi da yake ganin ya dace dan ya dada samun kusanci ga Allah subhanahu wataala. To da kasancewar shi azumi na farilla iya sau ɗaya ne a shekara, wannan yasa idan mace ta shashi sakamakon zuwan jini sawa'un na al'ada ko na haihuwa, to wannan ga nata lissafa kwanakin sai ta biya daga baya, kasancewar sau ɗaya ne ma a shekara. Kun ga kenan da ta yi wata 11 da ta yi ta jininta, ba wani azumi da zai zama dole akan ta balle a ce ta biya. A iya wannan watan ne idan jini ya zo ta sha ruwa sai ta biya adadin kwanakin. Amma kun ga sallah a wata sau ɗaya ne ko? Kun ga ba zai yi ba. A rana ba ma sau ɗaya a rana ba, sau biyar yake maimaituwa. Duk rana in dai musulmin kirki ne sai ya yi sallah raka'a 17 a kowace rana. To kun ga sakamakon maimaituwan sallah, idan ya zama an ɗora wajibi ne a kan mace mai al'ada ko mai jinin biki sai ta yi biyan sallah, to kun ga abun da ya zama akwai takura da wahalarwa, akwai kuntatawa da takura wa su mata. Ta yadda muƙaddara mace tana yin al'ada ne na tsawon kwana 10 a kowane wata, to don Allah sallolin kwana 10 nan guda nawa kenan? Rakoyin suna da yawa, zai wahala dai a ce a rana ɗaya ta iya gama biyan su. To saboda haka sakamakon maimaituwar sallah, wannan yasa aka ce to an yafe mata shi. Shi kam duk lokacin da ya zama jinin ya zo a wannan tsakanin sallolin da bata yi ba sun sha kenan, ko a takaddanta na abin da ya shafi fayil ɗinta na lahira ba za a gan shi ba. Don haka Allah ya yafe mata maganar sallah, ba sai ta abin nan ta biya bashin sallah ba. Kuma wannan shi ne ta'arifin da Allah ta'ala ya yi wa addinin musulunci, cewa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, Allah bai sanya muku wani abu na kunci ba. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, Allah ta'ala yana son ku da sauki ne, ba ya son ku da kuntata da takura. To saboda haka duk lokacin da ga wani abu ya takura, an damu da shi ko da mutane ba su iya fada a bakin su ba amma a ran suna ta jinya haka ya haka to tabbatar wannan ba musulunci bane an zaba fa an tsananta musulunci sauki ne amma ba saukin da yake ne kuma kai abin da kaga dama ai komai ba komai ba a sauki dai a fuskan ta yadda Allah ba zai daura warai abin da yake karfin ta ba to saboda haka lalle mai al'ada da ta biya bashin azumi amma ba za ta biya bashin sallah ba فقد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال يا زوء أتكين حديثي ودى الإمام البخاري دا مسلم دو كسكرا ويتيشي ما إكين الله صلى الله عليه وسلم آياتي ما رأيت منا كسوات عقل ودين النبي يتي وما تعلق تندى أكزو أبن ديشا في سلن إيدي banya sallan idi yayi huduba mutane sai yazo bangaren mata su ma yake so ya musu huduban su na musamman da jan hankali to saboda haka sai annabi yace ya ma'asharan nisa akthirna minas sadaqa fa inni ra'aytukunna aktharu ahlin nar ya ku mata ku yawaita bada sadaka ku fanci kanku daga wuta domin wallahi naga mafi yawan ku sune mazauna wuta mata su suka fiya a wuta inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka annabi yace mafitansu ina da su kubuta shine yawan yin sadaka to shine har ma take tambayan sa daga cikin matan me ya jawo haka sai annabi yace tukfirna la'an wa takfurna al'ashir kuna yawaita tsinuwa ma yayanku dan banzawa da azazakin yaro sannan kuma kuna butulcewa abokin zama mace idan kai shekara da shekaru da ita duk wani abu na ciyarwa da shayarwa da kyautatawa ana yi randa aka samu yar wata matsala ko dan babu ko dan abun bai samu ba sai ta nuna ma mai kataba mata to wannan shine abin da yake kai su wuta kamar yanda manzo Allah ya faɗa cewa suna yawan tsinuwa sannan suna kafircewa suna butulcewa abokin zama miji kenan to a gaba sai annabi ya ce ma ra'aytu minna qisati aqlin wa dinin ni ban taba ganin masu rauni na abin da ya shafi hankali da addini ba sama da ku mata azhaba li lubbir rajulil hazim min ihdakun kuma abin mamaki ta da raunin hankalin mata da raunin addinin su kuma a hakan suke da saurin jan zuciyan wanda yake mai karfin basira daga cikin maza wanda yake wato irin me ake cewa namijin duniya din nan wanda ya zama jan namiji amma aka sai ga mace ta masa wayo ta masa dabara haka Allah ya tsara su mace ne ga ka girme ta in ana danka shekarun ka ninka ta amma sai ta maka wani wayan da kai baka gane ba haka Allah ya tsara musu to saboda haka tare da cewa ba su da hankali amma suna da wayo ba yana nufin wai ba su da hankali ma wakata ma'ana ma'ana suna da raunin su inji manzon Allah suna da raunin hankali wanda ba za ka hada hankalin mace da namiji ba ko kadan galibi mata suna tunani ne da irin tunanin su amma namiji yana tunani da hankalin sa ya zauna ya ga me zai je ya zo in aka yi kaza me mafita akan kaza saboda haka annabi da ya faɗi wannan yace duk da raunin hankalin su da addinin su amma kuma suna da saurin sace zuciyar wato wani tsayayyen namiji jan namiji amma kaga cewa mace tana sarrafa shi shi sarki a waje ko sarki a waje amma kuma a gida kuma sai ya zama dan aika ko sai yadda aka yi da shi qalat imra'atun minhunna sai wata mata daga cikin su ta tambaye manzon Allah tace ya rasulullah ya ma'aikin Allah wa ma nuqsanil aqli waddin menene manufan cewa suna da raunin hankali da kuma addini me ya ja musu wannan sai annabi ya bada amsa yace fa qala amma nuqsanul aql yace dangane da abin da ya shafi raunin hankalin mata fa shahadatu imra'ataini ta'dilu shahadata rajulin yace shaidan mata biyu shine yake daidai da shaidan namiji guda daya haka Allah ya faɗa fa in lam yakuna rajulaini idan aka zo kafa shaida sai zama ba a samu shaido guda biyu maza ba farajulun wa imra'atani sai a samu namiji daya da mata biyu a gurbin ɗayan da ba a samu ba don haka kun ga wannan yana cewa kenan su ana ganin masu rauni ne ta yadda mace daya wato mace biyu sune a gurbin namiji guda daya yace wannan shine raunin hankalin mata fa hadha nuqsanul aql yace wa tamkusul layali dangane da abin da ya shafi raunin addini kuma ita mace da kuga cewa ta zauna ba ta yin sallah tsawon kwanaki ma tusalli wa tufṭiru fi ramadan ba ta sallah sannan ba ta yin azumi idan a ramadana ne to wannan shine fa hadha nuqsanud din wannan shine tawayyun su a addini amma kai namiji akwai wata da za a ce ba za ka yi sallah ba saboda wani jini ko mai babu sai dai in mutum ko gaba bai sallah ba sai dai in bai san muhimmancin sallan ba ko kuma dai ya rasa hankali amma duk rashin lafiya kamar da muka faɗa da su a hudu ba duk rashin lafiyar mutum in dai ya san me yake ciki ya ina da hankalin sa zai sallah a duk yanayin da ya samu kansa koda ko ta hanyar tunani ne to saboda haka kun ga shi namiji bashi da wani kafan da zai ce shi ai yana jini ne in ba a ga yayi sallah ba kar a damu amma su mata a za su iya zama abin su saboda abin da ya shafi zuwan jini ba za ta yi sallah ba hasali ma yin sallah a lokacin ma laifi ne saba wa Allah ne subhanahu wa ta'ala to wannan shine hadisi na farko da yake nuna cewa lallai wato su mata ba za su yi azumi ba in ramadana ne sannan ba za su yi sallah ba wannan shine raunin addinin su har yanzu an rawaita hadisi daga mu'adhatu ɗaya daga cikin sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace sa'altu aisha ta faqultu na tambaye na da aisha sai nake ce mata ma balul haid taqdi as-sawma wa la taqdi as-salata me yake faruwa ne kan yasa mace aka ce ta biya azumi amma ba za ta biya sallah ba wannan shine tambayar da ta yi mana aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqalat sina aisha ta tashi ba ta amsa sai ta ce mata he ta amsa mata tambayan da tambaya tace ahururiyatun anti shin ke baharuriya ce menene ma'anar baharuriya harura din sunan wuri ne asalin sunan wurin harura sai zama a lokacin da aka yi rigiman wato jamal da kuma abun da ya faru a zamanin sayyidina usman khawarij suka bayyana a lokacin sai zama na mafiya yawan su sun je sun yi bizin auren sun yi sansani suka maida wannan anguwan ya zama kaman iya su ne a wurin koda dai akwai wasu amma su suka dominating suka zama su ne mafiya yawa a wurin don haka ana ce maka dan wurin kaga kenan ana tunanin kai ma me ra'ayi irin nasu ne an fahimta kamar yanzu wani anguwa ne da ya shahara da wani aqida sai a dau in aka ce maka kai dan wurin ne kaga ana cewa dan wurin asalin wurin sunan wuri ne wurin zama ne kawai amma ana la'akari da mafiya yawan mazauna wurin har wajen aka san wannan wurin da su waɗannan mutane da suka zauna a gun haka sai nan shi take ce mata kin shin ke din nan baharuriya ce mana daga wajen harur daga wannan anguwa na harur kike domin su ne khawarij wanda suke da ra'ayin cewa mace ba zai taba yiwa a ce wai ba za ta biya azumi ba da ta biya azumi da ta biya sallah a gun su za ta biya sallah kuma za ta biya azumi saboda taji irin tsarin su kenan irin fikiran su ne shi yasa take tuhuman cewa ko ita ma irin su ne kan tawhalar da ita kullu sai ita mu'adha tace lastu bihururiya a ko kadan ni ba khawarijiya bace walakin ni as'al kai dai kawai tambaya nake ina neman sani ne qala sayyidina aisha ta bata amsa tace kana yusibuna dhalika ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to in dai tambaya ne na gaskiya zan baki amsa irin wannan abin da kika tambaya na cewa ba za a biya sallah ba amma an ce a biya azumi to ai jini ya kasance yana zuwa mana akwai mata a zamanin bayyaki sallallahu alaihi wasallama ni ma dai daga cikin matan ne kuma mun kasance mukan yi jini a zamanin sa din fa nu'maru bi qada'i sawm sai ya umurce mu da mu biya azumi wala nu'maru bi qada'i salah amma baya umurtan mu biya sallah iya azumin nan shikenan tunda aka yi shiru akan maganar sallah ne cewa shi ba za a biya ba kenan to don haka wannan shine tsarin idan mace ta yi al'adar ta koda kwanaki nawa ne idan ta zo in a ramadan ne da ta biya adadin kwanaki na ta sha azumi in kuma wato sauran salloli ne ko a ramadana ko ba a ramadana ba to sallolin shikenan Allah ya yafe mata su ba a bukatan biya daga wajenta sai dai anan akwai matsala da ya kamata a tunatar da mata wanda kaman sako ne muke bayarwa ga su wato maza a matsayin su na mazaje kuma waɗanda suke shugabanni akan mata sadda ya zama mace ta yi al'ada sai ya zama al'adar nata jinin ya dauke gabannin fitan wani lokacin sallah kuma zai kai ma hatta iyan koda raka'a ɗaya ne kafin karewar lokacin to fa hakika a lokacin sallan wannan time din ya riga ya zama wajibi a kai da tunda bai riga ya fita gaba ɗaya ba mu dauka abin da ya shafi sallan wato isha'i sallan isha'i tana farawa ne bayan boyen shafaki lokacin da wannan jarjajen da yake saura bayan rana ta fadi a yamma ya bace wajen yayi duhu to lokacin sallar isha'i yake farawa sallar isha'i baya karewa har zuwa wato fitowar alfijir. Saboda haka sai zamana mata tana jinin al'ada tayi kwana 2 3 4 5 sai zamana cikin dare kawai mu ce karfe 10 ko 11 ko ma nawa ne ko 2 dare har zuwa dai wajen 4 kafin fitowar alfijir, sai zama a wannan lokacin jini ya tsaya mata. To hakika tabbas idan ta tabbatar da tsayuwar jinin, to sallar isha'in da aka wuto din nan ana binta bashin sa, saboda ta samu tsarki gabanin fitan wannan lokaci din. Ko wancan satin mun yi wannan bayanin. Haka ba iya shi sallar isha ba har sallar magriba, domin daman da sallar magriba da sallar isha'i lalurun su yana tafiya bai daya ne tare. Don haka da ta yi magriba za ta yi isha'i kana kuma sai ta yi asuba bayan fitowar alfijir. Haka idan sallar azhar ne ko la'asar, matukar rana bata fadi ba sai jinin al'ada ya tsaya wa mace, to tabbas ta sa a ranta idan ta tashi bayan ta yi wanka sai ta fara yin sallar azhar na wannan ranan, sai ta zo ta biyanta da sallar la'asar, sannan kuma sai ta yi sallar magriba idan lokacin sa ya zo. Wannan shine abin da ake so mata su kiyaye. Kada kuma dauka wai sai in an yi wanka ne kafin tsarkin yake farawa, daukewan kawai tsarki ya samu jinkirta wanka, wannan ba zai hana abi mutum abi ta bashin sallan da lokacin sa ya rago bayan daukewan jinin ba. Saboda haka wannan shine abinda yake bukata da aje hankali a kayin sa. To wannan sune ababe guda biyu. Na farko da mallan ya kawo, mace mai al'ada ba za ta yi sallah ba kuma ba za ta yi azumi ba, kamar yadda muka ta ambata sallan nan ko na farilla ko na nafila, azumin shi ma ko na farilla ko na nafila duka ba za ta yi su ba. Yin waɗannan ababe a lokacin jini wannan saba wa Allah ne, karan tsaye ne wa shari'a, kuma akwai ukuba in ba ta tuba ba. Na uku daga cikin ababen da ya haramta mai al'ada ta aikata su lokacin zuwan jini, at-tawafu bil bait, shine yin tawafi a jikin ɗakin Ka'aba. Kamar yadda faɗa cewa shi ɗakin Ka'aba shine wuri ɗaya kawai a duk duniya inda ake masa tawafi. Duk wani wajen da wasu za su kirkiro ko a Karbala ne ko a Kaulaha ne ko ma ina ne, wannan fatan lokacin suke ko kaɗan Allah bai yarda da shi a matsayin inda za a yi wani tawafi a matsayin umra ko aikin haji ko dai wani ibada da Allah zai ba da lada a wurin ba. Don haka tawafin da ake magana tawafi a ɗakin Ka'aba ne. Don haka idan mace tana al'ada kuma gashi ta samu kanta ta je umra ko ta samu kanta a lokacin aikin haji, tana cikin wanda suke yin aikin haji a wannan shekara, to a lokacin ba za ta yi tawafi ba, saboda wannan lalura na abun da ya shafi zuwan jini gare ta a daidai wannan lokacin. Duna sa'il baqiyatul manasiki, amma banda sauran ayyuka na abun da ya shafi ibadan aikin haji ko umra, sauran abubuwa kan duka ya halatta ta yi su koda kuwa ba ta da tsarki koda jini yana zuwa mata. Kama abun da ya shafi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa, kama abun da ya shafi wato jifa wanda ake cewa jifan shedan, kama abun da ya shafi tsayuwar Arfa idan aikin haji ne, to duka waɗannan fala haraja laha fi kulli dalik, ba ta da wani matsala duk da ta aikata su koda kuwa tana al'ada a lokacin. Abin da kawai ba za ta yi ba shi ne tawafi. Kuma kun san shi tawafi kashi uku ne, akwai tawaful qudum, shi ne tawafin maraba, tawafin gabatowanka sadda kana zuwa garin Makka, lalle ana so ka fara da abin da ya shafi tawafi. Bayan nan kuma akwai tawaful ifada. Tawaful ifada shi ne bayan an gangaro daga abin da ya shafi Arafa za a zo kuma sai a yi tawafi. Sannan kuma akwai na ƙarshe shi ne tawaful wada, tawafin bankwana. To waɗancan guda biyun da tawaful qudum da tawaful ifada, waɗannan su a matsayin wajibi ne, dole mace za ta jira har sai ta samu daman yin su. Amma shi tawaful wada shi ba dole bane, ta yadda idan ya zo a lokacin tana cikin jini ba damuwa, za ta iya kyale shi ta rabu da shi, kuma ake hajjin talami lafiya ba wani matsala. Saboda haka abin da ya sa aka sa shi ma tawafi a cikin jerin abubuwan da mace ba za ta yi bai da tana jinin al'ada, shine abin da ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda, yace lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yace at-tawafu salatun, lallai tawafi shi ma kamar sallah yake, illa anna Allah subhanahu wata'ala, sai dai kawai Allah subhanahu wata'ala ahalla fihi al-kalam, ya halatta a yi magana a lokacin da ake tawafi sabanin sallah, ba zai yi kana sallah kai magana ba. Faman takallama, amma duk da haka duk wanda zai yi magana a yayin da yake dawafi fala ya takallamu illa bi khairin kada yadda yayi magana sai magana na alheri kar a ji batsa a bakin sa ko maganar da bata dace ba kamar yadda wannan hadisin al-Imam at-Tirmidhi da al-Imam ad-Darqutni suka rawaice shi saboda haka lalle dawafi kamar sallah ke shi yasa aka haramta mu mai al'ada yin sa a lokacin take cikin jini amma duk sauran ayyuka na ibadan aikin Hajji da Umrah za ta iya yin su ba wani matsala ko da ko jini yana zuwa mata wannan shine na uku a jerin abubuwan da mai al'ada ba za ta yi ba mu je na hudu shine yace masul mushafi taba alqur'ani mai girma shi ma idan mace tana al'ada ba za ta taba alqur'ani mai girma ba wannan bayanin kusan mu ce shi a wajen abinda fasulun fi ma la yahilu lil junubi wato fasalin da ke magana akan abinda mai janaba ba zai yi ba domin da janaba da al'ada kusan suna tafiya ɗaya ne wajen abinda wancan yake hanawa shi ma wannan yana hanawa saboda haka lalle macen da take da al'ada ba za ta taɓa alqur'ani mai girma ba to wani wajen malamai sun yi saɓani ta yadda suka raba abun zuwa gida biyu suka ce idan ya kasance bisa darura ne to kuma dama akwai ka'ida ad-daruratu tubihu al-mahdhurat cewa lalura yana halatta abin da yake na haramu daruran shine misali ya kasance qur'anin zai bujira zuwa ga wulakanta daga karamin yaro ya dauko qur'anin zai jefa a shadda ko zai je yadda shi ko ataka to wannan babu laifi idan ba kowa a kusa sai ita ta dau qur'anin ta karba ta aje shi inda ya kamata aje kunga ta taba qur'ani amma ko bata yi laifi ba ko kuma ta ga qur'anin zai kone gobara ya tashi ko yana kusa da wuta to wannan ba laifi dan ta kubutar da qur'anin ta jashi daga wurin dan ta canza masa wani wurin zama da dai sauran abubuwa da sai faruwa da dalal lura ne in ba ta yi ba qur'anin zai wulakanta to ya halatta mace ta yi wannan kuma babu wani laifi akan ta tare da cewa tana cikin jini ta taba alqur'ani mai girma amma idan ya kasance babu darura haka kawai to wannan shine inda malamai suka ce haramun ne saboda fadin Allah la yamassuhu ila almutahharun lalle zama sai ana cikin tsarki ne da ta ba alqur'ani mai girma kasancewa littafi ne da babu kamar sa a duniya maganan Allah ne to dan haka bai kamata a ce wanda bai da tsarki a ce ya taba shi ba dan haka haramun ne mace mai al'ada ta ba alqur'ani in dai ba bisa lalurori da muka ambata a baya ba sai dai na daga cikin ƙarin lalurorin kamar da wasu malamai suka jona suka ƙara akai idan ya zama mace tana al'ada amma kuma sai ta zama ɗaliban qur'ani ne mahaddaciya ce tana makarantar hadda ko da wata makarantar hadda dai ta haddace wani kaso na alqur'ani mai girma ta yadda rashin bitan sa zai jawo ya zube ya lalace to suka ce an rangwanta mata an bata damar ta daukan qur'ani ta yi bita domin gudun kada ta shiga cikin hukuman Allah domin duk wanda ya haddace wani abu na alqur'ani mai girma ya bar shi ya lalace da gangan to wannan akwai hukuba a kayan sa domin yayi sakaci game da abinda Allah ya bashi ajiya har abun ya lalace kamar Allah ne ya baka ajiyan abu kuma a zo a nema a rasa to wannan akwai ganganci cikin sa saboda haka an bata dama a matsayin ta na yar haddara ta kawo hadda gobe in bata kawo kuma akwai hukunci a makanta da sauran su ta dau Qur'ani ta shigar da hadda ko kuma abinda tayi a baya din zai iya zubewa ta zo tana bi ta wani waje ya kakare mata ba mai daga ta dau Qur'ani ta duba wurin ta wuce wannan duka malamai suka ce halal ne sakamakon uzuri na wannan zubewan haddan ko kuma shigar da sabon hadda saboda ita ɗaliban makaranta ce to wannan ya halatta amma shi ma sun sa sharadi sharadin shine kada ta bashi kai tsaye daga hannunta zuwa bangon Qur'ani ta sa wani ko hand gloves ko dai wani tawul ko wani abu da zai zama ya kare Qur'anin daga tabawanta kai tsaye ko wani ya rike mata to duk wannan ya halatta ina fata an gane kada ya zama tabawa ne wanda da a samu direct contact da jikinta da kuma alqur'anin sakamakon tana cikin wannan lalura na zuwan jini a lokacin to dan haka game da taba alqur'ani mai girma dole a kiyaye lalle mata su kula da wannan kuma maza ma su sa ido game da matan su kada ya zama ana cikin al'ada kuma ana mu'amala da alqur'ani mai girma sai inda lalura to sai mu je abu na biyar da mallan ya kawo shine yace wala dukhulu masjidin haka nan babu shiga masallaci ga mai al'ada to jama'a shiga masallaci din nan ya rabu zuwa gida biyu akwai al'ubur sannan kuma akwai al-mukthu fil masjid al-ubur shine ketarawa masallaci ya zama kaman hanya babu wani hanya sai wurin mace ta fito daga wannan kofar ta wuce wannan kofar ko ta zo ta dauki abu ta fita shin ya hukuncin sa sannan kuma kun san wannan yaban mata da a ce mutun ya shigo musamman ya zauna ko dan yayi karatu ko dan wani abu kwancin wannan to me hukuncin shi ne farkon a zo a wuce ba tare da an zauna ba a dauki abu a fita ko a wuce daga wannan kofin a fita ta wancan kofin to malamai suka ce shi abin da ya shafi ketara masallaci a wuce cikin sa ba tare da an zauna ba wannan shay'un ne la ba'sa bihi ba wani laifi game da yin haka ba zunubi bane ba kuma ba saba wa Allah bane ba subhanahu wataala domin suka ce Allah da kansa ya ce wala junuban illa abiri sabilin haka idan mutum yana cikin janaba sai in ya zama zai ketara hanya ne ma'ana wucewa kawai zai yi haka idan ya zama wucewa ne wannan babu laifi sawa'un mutum na da janaba ne ko na ko mutum ne mai al'ada ko mai jinin biki mutukan dai shiganta ba zai zama sanadiyan kazanta masallacin ba jinin ya zuba iya wucewan ne wannan ba haramta mata ba babu komai a kayinta amma idan ya kasance wato zama da ta yi a cikin sa ta shigo kuma ta samu je ta zauna to wannan mafi ingancin magana shine bai halatta ba sai in da lalura shi ma muna ta maimaitawa lalura yana kora abin da yake na haramun ya zama halal don haka idan idan akwai darura to wannan kam babu laifi idan ta zo ta zauna din amma haka kawai ta maida masallaci ya zama inda za ta zo ta zauna gashi tana cikin lalura na al'ada balle a ce ma sallah za ta yi to wannan kan bai kamata ba bai dace bai zama ta fita daga cikin masallacin sai in ya zama babu yadda za a yi misalin yadda babu yadda za a yi din shine mata sun zo muhadara ko lecture wannan masallacin misali sai kasance ana cikin gabatar da karatu masu laluran jinin al'ada suna waje suna jin karatu sai zama ruwan sama ya zo sha ba wurin fakewa kaga wannan za ta shigo shigo dan ta fake ma ruwan sama ko kuma a ce ga wani abu da yake faruwa ana ta kokarin abu da arfe kofa to duk wannan ya halatta amma kawai ana halin zaman lafiya ba ruwan sama ba komai kuma ba wai wajen ne ka sako aka rasa inda za ta zauna ba to lallai bai kamata a zauna a cikin masallaci ba to wannan shine wato ababe guda biyar da shi malam ya ambata mana to amma nan akwai ƙarin wasu abubuwa wanda shi malam din bai ambata ba zamu ƙara abubuwa guda biyu wanda malam yayi shiru a kayin su abu na farko a kiyaye shine tahrimul wati haramun ne mace mai al'ada ta sadu a sadu da ita a wannan yanayin na abin da ya shafi al'ada laifi ne ga Allah subhanahu wataala domin Allah da kansa ya ce wa yas'alunaka 'anil mahid suna tambayanka ne game da abin da ya shafi haila jinin al'ada qul to ka gaya musu ya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam huwa adan wannan al'adan wannan haila din ai cuta ne kazanta ne fa'tazilun nisaa fil mahid daga kunisanci mata a wannan yanayin na zuwan jinin al'ada kar ku kusance su wala taqrabuhunna hatta yatuhurna kada ku yadda ku kusance su da nufin kwanciyan aure har sai sun yi tsarki jini ya dauke fa idza tataharna idan suka yi wanka fatuhunna min haythu amarakumullah to sai ku je musu yanda Allah ya umurce ku mana ta gaba kenan ba ta baya ba to wannan shine aya karara da ya fito da bayani fili da yake cewa haramun ne a sadu da mace mai al'ada to lokacin da ita wannan aya ta sauka a cikin suratul baqara annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa isna'u kulli shay'in illa an-nikah da ku ya aikata komai da su a matsayin ta na matarka da yayin komai na wasanni na abubuwa dai na mu'amala amma banda saduwa kawai shine abin da aka haramta a lokacin da ake al'ada to kun ga kenan shi ma hadisi yana goyen bayan ayan cewa lallai in dai saduwa ne babu shi a lokacin da ake jinin al'ada to wannan shine ka'ida in dai mace tana jinin al'ada haramun ne miji ya sadu da ita kamar yadda mu zo jin bayani a gaba shin idan hakan ya faru ko me laifin su akwai wani abu da su yi na kafara da sauransu kuma idan ban sani ba ko ni kadai na taba ji wato Hausawa kamar akwai al'ada a wajen su da suke cewa duk macen da aka sare da ita ne al'ada wai ake samun irin albino din nan irin farin bature kudaden nan da gaske ne ko kuma dai kowa faɗa ne to wallahi alamu wannan abu ne da ya shafi likitoci da sauransu amma dai ana canfawa a haka cewa idan ga wai albino wai cewa kamar an sadar da mahaifiya sake da tana al'ada to wallahi alam to samu je ƙari nace guda biyu zamu ƙara yanzu an rike wannan ai haramcin saduwa da mace da take cikin al'ada muna dorawa akan wanda shi malam ya takaita a kayan su na biyu kuma shine tahrimut talaq idan mace tana al'ada haramun ne a sake ta domin Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'idda lalle ya kai wannan annabi idan za ku saki mata ku sake su suna cikin iddan su mana suna cikin tsarki wa ahsul idda sannan ku lissafa iddan nasu don haka kenan ba a san saki a lokacin da mace ke cikin al'ada yin haka sabawa ne ga qur'ani karan tsaye ne gare shi kuma musulunci bai yadda ba amma kuma a sani inda mutun zai gangancin yin saki din a lokacin da ake cikin al'ada din to hakika malamai suka ce sakin kuma yayi ta da cewa saki ne na bid'a ana ce masa talaqun bid'i amma kuma ya afku ya tabbata domin abubuwa guda uku ba a wasa da su hazluhunna jiddun wa jidduhunna jiddun abubuwa guda uku wasan su gaske ne gasken su gaske ne daga ciki akwai saki ba a wasa da maganar saki saboda haka ko da tana cikin al'ada kace ka sake to ta sako amma dai kai bid'a kuma saki ya tabbata amma kuma an yi bid'a to wannan shine karin bayani anan bayan wanda muka kara malam mun ce banda saduwa sannan kuma haramcin saki shine idan ya kasance a mace ta kammala al'ada amma kuma bata samu tayi wanka ba to mu sani cewa babu wani abun da yake halatta gare ta na waɗannan ababe guda bakwai da muka ambata wanda suka haramta gare ta lokacin da take jini to kuma ba za su dawo halal gare ta ba har sai bayan tayi wanka an fahimta mun ambata ababe guda bakwai muka ce sallah azumi dawafi ko a taba alqur'ani shiga masallaci sannan haramcin asalu da ita na karshe kuma shine haramcin sakanta to duk waɗannan ababe a haramun ne a mace ta aikata su ko a yi mata su matukan dai bata yi wanka ba koda jini ya dauke in ban da abubuwa guda biyu kawai abubuwa guda biyun a rike azumi ne da kuma abun da ya shafi saki don haka mace ya halatta da ta yi azumi koda bata yi wanka daga karewan jinin al'ada ba jinin al'adan ya kare cikin dare kafin fitowar alfijir sai zama na gabanin alfijir din ya fito ba da samu ta yi wanka na karewan jinin cikin dare ba to wannan ba zai hana ta yin azumin ta ba za ta yi azumi koda ko ba ta yi wanka ba sannan na biyu kuma ya halatta mijinta idan dama ya kudura dai sake ta tunda ya san saki a cikin jini bid'a ne sai ya ce bari ya bari ta gama to a lokacin in dai jinin ya dauke tabbas koda ba ta yi wanka ba ya sake ta saki yayi koda yake damun koda akwai jinin ma yayi amma dai a yanzu ba sakin bid'a bane koda kuma ba ta yi wanka ba to wannan shine amma duk sauran abubuwa din ba su halatta har sai ta yi wato wanka ba za ta yi sallah ba sai ta yi wanka ba za ta yi tawafi ba sai ta yi wanka koda jini ya dauke ba za ta taɓa alqur'ani mai girma ba sai ta yi wanka koda jini ya dauke haka nan ba za ta shiga masallaci ba koda jinin ya dauke har sai ta yi wato wanka haka nan ba da asaru da ita ba har sai ta yi wanka wannan shine ma'anar fadin Allah subhanahu wataala da yake cewa a wala taqrabuhunna hatta yatuhurna kada ku kusance su har sai sun yi tsarki ma'anar tsarkin farko da Allah ya ce yatuhurna shine daukewan jinin inqita'ud dam fa idza tatahharna sai Allah ya ce idan suka yi tsarki ma'ana tsarki na biyu tatahharna shine al-iktisal suka yi wanka wancan hatta yatuhurna daukewan jinin fa idza tatahharna shi kuma yin wanka dan haka ba saduwa da mace sai bayan ta yi wanka koda ko jini ya dauke duk wanda ya sadu da mace tana cikin jini a bayan daukewan jinin ba ta yi wanka ba to hakika ya saba wa Allah domin Allah ya ce sai in ta yi wanka shine ka'ida din to akwai wasu abubuwa da ya kamata mu dan kula da su a abu na farko shine idan qata adamul haidi alil mar'ati wa lam tajid ma'an li taghtasil idan mace jini ya dauke mata amma kuma sai aka yi rashin sa bata samu ruwan da za ta yi wanka da shi dan ta ainifin dawo ta cigaba da sauran ibadu ba au ta'azzara alaiha isti'malul ma ko ya zama amfani da ruwan ne ba ta wahala ba za ta amfani da ruwan sanyi ba ko kuma ko da ma wani irin ruwa ne ba za ta isawa a jikinta ba ba ruwan ko kuma ba za ta yi amfani da shi ba fa innaha tatayammamu hatta yazula al-mani da ta cigaba da yin taimama ne na dukkan abun da za ta yi na ibada taimama ya wadata da ita ga barin wanka tunda babu ruwa ko kuma akwai shi amma ba za ta yi amfani da shi ba mu wuce babin taimama don haka shi ma al'ada yana cikin abun da idan aka gama shi jini ya dauke ba a samu ruwa ba ko kuma akwai ruwan ba za a yi amfani da shi ba za a yi taimama ya zama a madadin wannan wankan da ba a yi ba don haka za ta cigaba da duk ibadunta da wannan taimaman har zuwa lokacin da wannan abun da ya hana ta yin wankan zai kau ko ya zama a samu ruwan sai wanka ko ya zamana ta samu lafiyar da za ta iya taba ruwan ta yi amfani da shi shikenan sai ta yi wanka amma duk ibadun da ta yi kafin wannan wankan da ta yi mama ibadan yayi gaba dayan sa sawabin sallah ne ko dawafi ne ko ma menene an fahimta wannan kuma hatta abin da ya shafi shi kansa saduwa din idan har ta yi mama shikenan zai zama kamar ta yi wankan ne ba wani matsala an gane ko sai kuma abu na biyu idza talamatil mar'atu aw basharaha zawjuha duna alfarj idan mace ta yi mafarki kamar yana namiji yake iya kwance a mafarkin kaman gashi na saduwa da mace haka ita ma haka su ma mata suna iya mafarkin kaman ana saduwa da su ko ya kasance mijin ta yi wasa da ita ba ta da saduwa ba sai zama kuma ta fitar da wani abu daga jikinta ma'ana ta releasing a mani ya fita daga jikinta sakamakon wannan wasan ko sakamakon wannan mafarkin to a lokacin gashi tana cikin jinin al'ada shin da ta yi wanka ko ba za ta yi ba kun ga dai ko da ta yi wanka ya ba dai ba ta dama ta ci gaba da sallah ba tunda dai jini bai dauke ba to za ka abin da malamai suka ce istuhibba laha an taktasila lil janabati fi waqti haidiha mustahabi ne a lokacin ba a matsayin dole ba za ta yi wanka domin kawar da wannan janaban ko da kuwa jini yana ci gaba da zuwa wannan mustahabi ne idan ta yi haka amma wannan wankan da ta yi din kuma ba zai ba ta dama ta yi sallah ko ta yi kaza ko ta yi kaza ba ta yi wannan wankan ne dan wannan janaban da ya same ta a cikin lokacin al'ada don haka ta rage ma abun kaifi kenan ta yadda ma'ana ta kawar da shi wannan janaba din walaha an tu akhira ghuslaha hatta tatahura min alhayd kuma ya halatta ta ki ma yin wani wanka abun ta ta bari kawai sai ta hada wankan a karshe bayan jini ya dauke sai ta sa aniyanta da wankan daukewan jini da kuma wankan janaban da ya same ta a lokacin da jinin yake zuwa sakamakon mafarki ko sakamakon wasan da miji yayi da ita an fahimci karatu idan ta yi wankan mustahabi ne amma an ta ki sai a ƙarshen al'adanta shikenan ina so a dada fahimta saboda kun ga koda ta yi wankan a lokacin da ke cikin al'ada wankan janaban ai ba zai halatta mata komai na abun da ya haramta a gare ta ba to dan haka shi yasa aka ce ya halatta za ta iya bari amma sai bayan ta gama ta yadda ya ta hada abun aniya kawai wannan shine abu na uku idza jama'a ar-rajul mar'atahu wa hiya ha'idun idan aka samu kuskure ko ganganci ya miji ya sadu da matarsa alhali tana al'ada wa kana aliman amidan ya sanna tana al'adan kuma ya san saduwa da mace al'ada laifi ne a gun Allah bai jahilci haka ba sannan kuma da gangan ne ma'ana ba wai wani tilasta shi aka yi ba da zabin sa ne da san ransa ya aikata haka din to da haka wannan mutumin yayi laifi wa Allah subhanahu wataala akwai kafara a kansa me kafaran shine yin sadaka da dinare guda wanda da na duba a lissafin dinar a wannan rana ta 13 ga watan 12/2024 suna cewa dinar irin na Kuwait a value sa irin abin da ya shafi naira equivalent yana daidai da naira 5000 ne da naira 40 5040 saboda haka idan har mutun yayi irin wannan gangancin da sanin sa to lalle idan haka din ya faru sai ya ba da wannan naira 5000 da dori din saboda shine kafara gare shi to wannan mun faɗi bangaren mijin kenan wa alal mar'atil kafaratu kadhalika in tawa'athu wa kana biridaha haka nan kuma ita ma macen irin wannan kafaran ya hau kanta amma fa da sharadin sai in ita ta biye masa bata sanar da shi ba bata yi masa wani turjiya ba misali kun ga in bai sani bane ta sanar da shi yayi taurin kai ko yafi karfinta wannan wani abu ne daban amma bata sanar da shi ba kuma bata nuna wani turjiya na kin yadda ba kawai ta biye masa haka din to wannan ita ma da ta yi wannan kafara din saboda cewa ita ma ta biye masa an yi saban Allah subhanahu wataala wannan kuma koda abinda ake faɗa na kafaran mutum ya sadu da mace a watan Ramadana ne mutum yana azumi kuma gashi ya sadu da mace don haka idan har ya zama matan da aka zo saduwan ita ma ta kawai ta biye masa ta yi masa da'a ta zama raƙumi da akala to wannan ita ma kafaran da zai din na hadda ita wannan azumi 60 din ko yan tabayi ko kaza ita ma hadda ita amma idan ta iya kokarinta ta nuna masa ga halin da take ciki idan kuma misali a Ramadana ne tunda ba maganan jini bane ta nuna masa fa ga girman wata Ramadana bai halatta ba wannan aikin ta iya kokarinta na turjiya na ki yafi karfinta ya mata dole wannan sai zama kamar matsayin fadi ta yadda ita ba ta da wani laifi shine zai abunna amma dai ita ma kuma azumi ta na ranan babu shi a fahimta azumi ta na ranan babu shi amma babu kafara akan ta shi kuma abubuwa guda biyu ne ya karya azumin sa sannan kuma ga kafara to wannan shine don haka idan har macen ta biye masa abinda ya hau kansa ita ma ya hau kanta idan kuma ba da yaddanta bane fi karfinta aka yi to wannan kan babu laifin komai akan ta magana ya wuce abu na hudu shine yara ba'd ulama ya annahu yajuzu lil mar'ati istimalu ma yamna'u al hayd bi shartayn wasu daga cikin malamai suna ganin ya halatta mace ta sha wani kwaya ko ta yi wani alluran da zai hana mata zuwan al'ada watakila saboda ana ramadana ne tana so ya zama ta yi azumi da kowa ba sai daga baya a batta da wahalan biyan azumi ita kadai ba sanda kowa yake ita ma ta bi rububi kawai ai da ita zaka taga cewa gwamnati ta yi allura kawai ko ta sha wani kwaya da zai hana zuwan al'adan ta na wannan watan saboda ta yi azumi da kowa da kowa to malamai suka ce ya halatta amma da sharadi guda biyu na farko Allah yukhsha ad-dararu alaiha kada ya zama wannan abun da ta sha din ko alluran da za a mutun zai haifar mata da matsala ya rikita mata jini ko ya haifar mata da wani rashin lafiya ko ya toshe mata mahaifa ko dai wani illan da zai iya kawo a jiki to wannan in ana jin tsoron haka ko da ba tabbas bane amma ana tunanin akwai tendencies faruwan haka to haramu ne ta yi na daya kenan na biyu an yakuna zalika bi izni zawjiha dole ya zama idan da ta haka din da izinin mijinta domin kamar da muka faɗa cewa jinin al'ada alama ne da yake nuna cewa mace tana da ta daukan juna biyu musamman yana karewa din nan to wasu sababbin koyi ne Allah yake zubawa ta yadda idan ta ki kenan sai ya zama wannan sababbin koyin babu shi to saboda haka miji na da haƙƙi a wannan bangaren saboda duk wani abin da ya shafi mahaifa ko da haƙƙin miji ne dole ya zama a sanar da shi za a yi wannan alluran ko za a sha wannan kwayan hana zuwan al'ada na iya wannan watan inda amincewar sa ne babu laifi bayan an haye gada na farko na cewa ba a tunanin zai cutar da ita amma dai mafi kyau shine mace ta bar al'adan ta yadda Allah ta'ala ya tsara mata shi azumi abu ne da yake faruwa sau daya a shekara kuma ba zai yiwu a ce wai duka watan ne mace za ta sha azumi a cikin sa sakamakon zuwan al'ada bai wuce kwana 5 sati tsanani kwana 10 ko 15 ba saboda haka tabar tsarin da Allah ya ta da dabi'an da Allah ya gina halittanta akai wannan shine fi zama lafiya babu wani kokonto ko taraddadi ko kaza ko kaza wannan shine mafi kyau yadda Allah ya ajiye mutum fitratan lahi lati fatara an-nasa alaiha yadda Allah ya tsara musu halittan nan su yi hakuri kawai a haka hakan ma wani ni'ima ce baiwa ce tunda gashi an ce an yafi sallama to dan me zaki damu akan azumi na dan kwanaki don haka mafi kyau dai a hakuri shine yafi dacewa gudun kar wani matsala ya biyo baya abu na karshe ko kuce na kusa da na karshe shine yajuzu aqdun nikahi alal haid wan nufasa ya halatta mace tana cikin al'ada daura mata aure ko tana cikin jinin biki bayan ta haihu ta sake yin wani aurenta in misali mijin sake ta yi ko mutuwaye kun san ita mace mai ciki da aka sake ta tana da juna biyu ita iddanta fa yana karewa da zaran ta haihu misali a ce miji ya saki matarsa mai cikin wata 9 yau da safe sai zama na zuwa azhar ko zuwa yamma ta haihu to ta gama iddansa ba wani bai da haƙin ya ce ta koma ta gama sai dai ya shiga cikin layin manema da sabon sadaki inda yana son ta koma don haka inda ta haihu yakenan magana ya kai domin Allah ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahun masu ciki iya kan kurewan al'adan su shine suna haifa abin da yake cikin su amma kuma wani lokaci zai matan za ta shiga cikin wahala ta yadda an sake ta da cikin bai wuce sati ɗaya ko sati biyu ba ta yi zaman wajen mutan taran nan ko goma sai dai ta haifa abin da yake cikin ta ko ta yi barin sa shine fitan al'adanta to saboda haka babu laifi mace mai al'ada daura mata aure ko mace tana cikin jinin aiwa ta yi wani sabon aure abunta wannan ba wani abin da ya hana yin haka hasali ma yanzu iyaye sukan yi irin wannan dabara ta yadda idan da a sa ranar aurar da yarinya sai a wato tunkari yaushe take yin al'ada ta da dai zama za a yi auren bai wuce saura kwana ɗaya ko biyu jinin al'adan ya ɗauke ba ta yadda da an shiga aka samu saduwa sai ga an samu juna biyu da yawa iyaye suna irin wannan hikiman a yayin saka ranar aure don haka kun ga kenan an yi auren irin waɗannan matan kenan tana cikin al'ada babu abin da ya haramta daidai ne ba komai da an yi auren mace na al'ada ba abin da ya haramta yin haka na shida alal ummahati an yakunna sawahiba libanatihinna siyama fi sinil bulugh lalle ya dace ga iyaye mata ga wanda suke jin mu a yanzu a amsa kowa ko wanda karatun zai je musu ta hanyar tutturawa lalle su zama masu kokarin jawo ƴaƴan su mata a jiki a irin wannan matakin da mace ta fara girma jini irin wannan ya fara zuwa mata tana buƙatan wato guidance da kuma counseling a duka bata shawari an nuna mata ya za ta yi ba daidai bane irin da wasu mata suke koriya ɗan su a irin wannan matakin tana ganin to a yanzu ta zama kamar sa'anta ba za ta da kasake mata fuska ba ba wani abu da zai hada su da sauransu a lokacin ne ya kamata iyaye mata su da jawo ƴaƴan su kusa da su su duka nuna musu irin dabarbarun da ya kamata su yi idan jini ya zo kaza da sauransu da shawarwari da kuma dorawa akan hanya lalle wannan da matukan muhimmanci kun ga ba aikin bane mu maza sai dai kawai ba laifi a ba mu ita wai shawara ta duka abun nan yana da kyau irin wannan domin kada a bata da iyakawaye kawai karshe sai ta je ta tetan abun ba daidai ba ta yi sallah ba lokacin da ya kamata a ce da ta yi sallah mutum tana cikin jini ko kuma dai ya kasance jinin ya dauke kuma bata yi sallan ba sakamakon duk bata san wadannan hukuncen hukuncen ba tana zuwa makaranta amma kuma ba a yi musu irin wannan darasin misali haka uwa ita ce malama a lokacin da data zaunar da yarta ta nuna mata hanya ta dora ta akan abun da yafi dacewa a maimakon a batta da kawaye ko kuma a batta ta yi ta yin abun da ka tana ta kwalkwada abubuwan ba su tafiya yadda ya kamata saboda haka lallai iyaye mata su sa ido a irin wannan mataki na shekaru domin mataki ne mai hadarin gaske daidai da aka kubce masa to za a samu matsala Allah ta'ala ya samu dace kuma da haka muka zo ina jin karshen fasali ko ba mu zo bane ya rabbi to mu karasa hal alaiha qada'u shay'in min dhalik shin ya zama wajibi akan ta tabiya wani abu na waɗannan ababe da muka ambata cewa ba za ta yi su din ba mallaye cewa alaiha qada'u sawmi duna salah duk mun yi shi ina nufin a karatun da muka yi na sharhi amma kuma ba mu yi littafin ba lallai wajibi ne akan tabiya azumi amma ban da sallah kun ga ai mun yi ko sai na gaba idan aka bude shafi za ka hal qira'atuha ja'izatun shin ta karanta qur'ani ba wai ta dauki qur'ani ba ta karanta qur'anin ya halatta amsa yace wa qira'atuha ja'izatun karatun ta halal ne ya halatta ta karanta alqur'ani mai girma babu komai misali idan mahaddaciya ne ta karanta da ka ko dai ta karanta wasu ayoyi na neman tsarin Allah irin su qul huwa khalaqa nasi irin su suratul kursi da amanar rasul wannan duk ba laifi ko da tana jinin al'ada sai abu na karshe mal ladhi la yahillu minha li zawjiha wanda abu ne wanda ba shi halatta gare ta wato ba shi halatta daga gare ta wa mijinta bai halatta miji ya amfana da shi ba a lokacin da yake al'ada wani abu ne wannan shine yace wala yahillu li zawjiha farjuha bai halatta ga mijinta ya ainihin wato salu da ita ba a lokacin da yake al'ada wala ma baina surratiha wa rukbatayha haka nan abu da ke tsakanin cibinta zuwa guyoyinta bai kamata duk abu da zai yi na mu'amala da ita a rika hari a wurin ba ya zama duk abu da za a yi na wasanni na menene ya zama dai ba a bai taba tsakanin abin da ya shafi cibi zuwa guyuwa hatta tagtasila har sai matar ta yi wanka kun ga ba wai har sai jini ya dauke ba har sai ta yi wanka saboda haka dai maganar saduwa ne sai bayan an yi wanka amma wasanni da sauransu wannan halal ne babu laifi matukan ba zai kai ga saduwa ba abin da muka faɗa daidai Allah ya tare mu alada kuskuren mu Allah ya bai mana wa subhanallahi wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk